sana muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka na shirin tura karin dakaru da makaman kare hare-haren sama zuwa Saudiya da haɗaɗɗe daular Larabawa a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Wannan sanarwa na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan matatun man ƙasa ta Saudiya, waɗanda Amurka ta ce Iran ce ta kai su, zargin da hukumomin Tehran suka musanta. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ne ya bayyana shirin tura karin dakarun yayin wani taron manema labarai da aka yi a Pentagon a jiya Juma'a, matakin da ya ce tuni shugaba Donald Trump ya amince da shi. A cewar hafsoshin dakarun Amurka General Joseph Dunford, a ƙarshen makon nan za a tattauna tsarin da za a bi wajen tura dakarun zuwa Saudiya, wanda za a fitar a mako mai zuwa. Wani mai kwarmata bayanan sirri ya ce shugaba Donald Trump ya nemi takwaran aikinsa na Ukraine da ya gudanar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Ƴan jam'iyyar Democrat dai sun yi Allah wade da wannan yunkuri, wanda suka ce kokari ne na ɓata sunan abokin hamayyarsa. Wannan batu shi ne na baya-bayan nan da cikin jerin takaddamomin da ke faruwa tsakanin ƴan majalisar dokoki na ɓangaren Democrat da kuma gwamnatin ta Trump, wacce ta ƙi ta bayyana wannan ƙorafi. Adam Schiff ɗan jam'iyyar Democrat ne kuma shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai.
That whole purpose is being frustrated here because the Director of National Intelligence has made
yace an toshe duk wata kafa da za ta ba mutane ƙwarin gwiwar su fito su fallasa wani abu da aka yi na ba daidai ba, saboda Director tattara bayanan sirrin na ƙasa a karan farko ya yanke shawarar kin sanar da majalisar dokoki kan wannan batu. A jiya Juma'a, shugaba Trump cikin fushi ya kare kansa, inda yace wanda ya kwarmata bayanan sirrin dan wata jam'iyya ne, ko da yake bai ce ko wani ne ba. Bayanan da aka fallasa sun yi nuni da cewa shugaba Trump ya nemi takwaran aikinsa na Ukraine Zelensky a wata tattaunawa da suka yi ta wayar ho, da ya binciki ayyukan ɗan Biden mai suna Hunter, wanda ya yi aiki da wani kamfanin gas da ke Ukraine, kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen da suka san zancen ya bayyana. Dangane kuma da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China, shugaba Trump ya ce yana so ya cimma matsaya da China. Sai dai ya ce bai gamsu da sayan kayayyakin amfanin gona na Amurka da China ta yi ba, inda ya ce sun yi kaɗan. Shugaba Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin yin wani zagayen tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a nan Washington a mako mai zuwa. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Australia Scott Morrison a fadar White House, shugaba Trump ya ce yana buƙatar a cimma cikakkiyar matsaya ba rabi da rabi ba, duk da cewa China ta fara sayan kayayyakin amfanin gona daga Amurka. Tun dai a watan Yuli, rabon da ɓangarorin biyu su yi wata muhimmiyar tattaunawa, amma duk da haka ba a samu maslaha ba kan takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda su ne ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke shirin hallara a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara a nan Amurka, ana ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurkan da Iran, batun da mai yiwuwa ya mamaye taron wanda ya kamata ya mai da hankali kan matsalar ɗumamar yanayi. A ranar Larabar da ta gabata, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya jaddadawa manema labarai muhimmancin tunkarar matsalar ta ɗumamar yanayi.
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal.
Ya ce za mu ɗauki matakai masu armashi wajen kaucewa amfani da makamashin kwal, a kuma dakatar da ba da tallafi wajen amfani da man fetur da dangoginsa. Taron kolin zai fara ne daga ranar 23 ga watan nan na Satumba, inda ake sararin sama da shugabannin kasashen duniya da wakilan gwamnati 100 za su halatta. To a dai bangaren kuma an gudanar da jerin zanga-zanga sassan duniya waɗanda aka yi a kiyasin sama da mutum miliyan 1 suka shiga domin nuna adawa da ayyukan bil'adama da ke dumama yanayi. Zanga-zangar ta faro ne a jiya Juma'a a yankunan nahiyar Asiya, inda dubin dubatar ɗalibai suka bazama kan tituna suna kira da a ɗauki matakan yaƙi da sauyin yanayi gabanin babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai mai da hankali kan batun. Ɗaya daga cikin zanga-zangar ta watsu zuwa nahiyoyin Afirka da Turai, inda aka ga ɗumbin mutane kan tituna.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin namu ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa, wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hira da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Umar Nasarawa, ina zama a garin Kaduna ne. Sana'a na kuma yin mocktails ne, drinks wanda babu giya a ciki da ake shawarin biki, taro da sauransu. Alhamdulillah, na yi shekara 5 kenan da fara sana'a. 21st June 2014 na fara, yanzu shekara na 5 kenan insha Allah da fara sana'a nan. Alhamdulillah, komai yana tafiya daidai, sai ƙara masan sana'an nake.
Me ya hankalin ki kika fara wannan sana'a?
A gaskiya abin da ya jawo hankalina na yin sana'an, wuki dama ina son yin abubuwan sha, irin in hada drinks ina son yi. Sai kuma akwai kawasa da ita ta ƙara sani irin naji ina son in yi din. Dan first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi. Kin ga zaman banza ai bai da dadi, kuwa na son ya samu abin yi. Sai naga uki ai ga inda talent ina yake, me yasa ba zan yi zan in shi in samu abin sawa a baki ba ni ma yanda kowa ke yi. Ai na farko ma ba jari na fara shi. Saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu chapman na biki, inda akwai wanda ya iya a garin. Sai ita kawata da na ce Maryam ta ce musu aitu na iya. Daga nan ne fa suka ce mu ai musu. Na yi musu bill, na gaya musu na yi. So kin ga babu ma jari kenan na fara ko. Sai daga baya ne na zo a wurin da na samu abubuwa gaskiya. Dan da jog na fara ba ma da dispenser ba. So jog ina duk a wurin su ne na samu. So suka bani kyauta. A roba muka zuzzuba a jog, na sa aka kawo min disposable cup. Na siyo tun daga Kaduna dan a Sokoto ne event din. So Kaduna na yi waya, aka sassa mun komai a mota aka kawo mu. Da na dawo ina na ce bari ina su sai abubuwa har rantsuwa, ina gana ka shurin 20,000 da wani abu a siyan abubuwan da na yi. Irin 'yan ƙananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna.
Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ki ko kuwa ke kadai kike yi?
Eh, ina da ma'aikata da dai kam gaskiya da guda 5 ma na fara ma'aikatan, yanzu amma sun kai wurin su 20. Ina da assistant ita, kanwata ce, na koya mata duk abin da na iya ta iya. Idan ba na nan ko in venue ya mana yawa ita take mixing. Sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikin su, ma'aikata na akwai waɗanda suka iya. Da in venue ya wuce mana guda 2, waɗanni zan je ɗaya kila ita Hindu assistant ina za su je ɗaya, sai manager na shima su 2 sun iya su ma suna iya zuwa wani venue. In ma ba ma gari da ni da Hindu, su kansu za su iya yi. An baraki taɓa cewa ba ni na hada ba saboda na riga na koya musu yanda ake yi. To yanzu ma'aikata na sun kai wurin su 20 kenan. Insha Allah ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata saboda yana hana zaman banza. Dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma zaki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da zamu iya yi in ce musu su dai dakata dai.
Wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi?
Kalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani. Is either wani lokaci muka je event a fasa, wani lokaci a sace su, and gaskiya nan ba ma biyan damage ko abin ka ya bace wanda ya baka aiki babu ruwan shi ba zai wayoye ka ba ya ga irin uki kai hasara ko baka yi hasara ba su babu ruwan su. Wasu ma idan kai musu bayanin kai hasara za su ce su sai dai kai hakuri babu abin da ya dame su kadan ne daga ciki. Koda baka yi magana ba za su ce maka irin sun san kai hasara sai su tambaye ka nawa ni irin sai ka gaya musu su biya. Amma mafi yawanci ba sa biyan hasara. An za mu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci za mu sai ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake saboda mu san yanda za mu yi serving da sauransu. Amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofunanmu wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunanmu ga dubba mu gan su ba duka an sace. Na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da 100 da wani abu a shewai yan buki ne na ji yan bukin ne suka zata na tafiya ne suka ta dauka suna tafiya da shi. To wannan kam an biya ni saboda ce musu nayi ba zai yi ba a ce kofuna har 100 da wani abu a ce duka babu an kwashi.
Sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da dan kankanin lokaci me burinki akan sana'ar da kike ina ke son kika kanki?
Alhamdulillahi dalilin sana'a na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu da su ba a rayuwa. Sannan ta dalilin sana'a na dogara ga kaina ina ma kaina abinda ba sai na roki wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani. Sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci su ma suna sana'a ana biyan su. Alhamdulillah gwargwado dai na zagaye Northern States Nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa. Sannan burina na uku shine in bude mocktail lounge a Kaduna wanda aka iya zuwa ka zaba abin da kake so ai maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu dauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mutane da yawa suna rabuwa da karsar sai su buki abin da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulani ne sun tsani Fulani kuma gwamnatin nan ba tafiya take da Fulani. Me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi.
Shi ba Fulani in yace a danne shi a kasar nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kirshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai.
Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya jane me yasa su ba 'yan kasa bane
dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da murmuta petition mun kai take ma da kansa ma zai huta amma in sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi.
Suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayinsa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi
yarin kansa shugaban kasa mai girma san da yake PTF ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya burtololi da ruwa a dauko wannan program din mana.
Jama'a muna fatan mun sami kullami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk sukar lamirin da ake yi wa Fulani a Najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana yin shi ne domin kawai shi shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari ba Fulani ne. Sannan ashe shirin na rugana ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalinsa ne daga wani shiri makamancinsa da gwamnatin jihar Benue ta taɓa yi akan makiyayanta. kuma menene martanin su Fulani ga gayyatar da gwamnatin jihar Kano ya taba yi musu na cewa idan ba a san sa kudancin Najeriya duk su tare su dawo nan kananta dabo. Wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taba a kashi na biyu na muharrar da wakilin mu na Abuja Asama Ina Kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo. Shi Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar Kudin Allah ta kasa baki daya. Yayin da shi kuma Garus shine tsohon shugaban kungiyar Meti Adda a cikin jihar Benue. Shi dai Khalil Muhammad Bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi. Yayin da shi kuma Garus Gwalalo yake ganin watakila ko na alheri a cikin sa. To Hassan sai ka ja mu je.
Menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya?
Ni abun da nake bunna akan shi shine matsayina na memba na APC na mufa mun yi zabe mun yi komi. Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tace ya jane? Me yasa su ba 'yan kasa ba ne? Yanzu akwai wata matan da aka kashe ta lasa mundu dina kamin a ce wani abu maharance Fulani ne, ba gan su ba amma ce Fulani ne. Tsanane na gani kawai an yi wa Fulani na kwata-kwata kawai a Najeriya. Ba Fulatani daga ni wani abu za a ce ba Fulatani ne, kuma hukuma ta kama Fulani zai ce wai henchman Fulani man suspect. Me yasa za a kira wannan yaren? Ai bai kamata ba, criminalize barawo barawo ne, macuci macuci ne, bai kamata a ce wannan yaren kaza ba. Abunda na gane mutane da yawa suna rakuwa da karzar sai su bugi abunda da Hausa suke cewa, saboda shugaban kasar nan ba Fulatani ne, sun tsani Fulani, kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani. Me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne, an bashi kaza ne? Babu shi.
To shikenan, yanzu kai magana kan Fulani, mu zo kuma mu magana kan makiyaya a gaba ɗaya generally. Misali wannan gwamnatin ita ta kawo wannan maganar ruga din, kuma kuna goyon bayan abin, misali menene abubuwan alheri a cikin sa da yasa ku kuke goyon bayan al'amarin?
Alherin sa shine in aka yi wannan riga din nan, misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi, already gwamnati federal government ta dawo daga baya ta ce ba za a yi ba, da sun tsaya a kansa kawai chak a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi, in yayi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi. Gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani, in suka yi shi in yana yi shi kenan, mu abun da muke so na ɗaya dai ba Fulatani shi ba zai nemi rigima ba, saboda da dukiyansa yake tafiya. Fulani za ka shi yana tafiya da shanunsa, bayi da kuɗi a banki, wannan shanun da yake tafiya shi ne.
Ana cewa suna tafiya da bindiga AK-47.
Ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga? Mutane ne wanda suke da bindiga, in an kama su ba a faɗin yaren su sai a ce kawai zai bar su hakan nan. Fulani dai kawai abin da yasa ba su da wanda zai magana, ba su da wanda yake a majalisa zai tsaya magana, ba su da wani alkali wanda yake magana. Akwai state wanda yake in kana da kai Fulani ne kawai, daga an kai ka kawai za ka je prison ne kawai.
Honorable Khalil Muhammad Bello, kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar Kulin Allah ta kasa baki daya, yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara ta so ta dabbaka shi an dakatar da shi, yanzu bukatar ku ta biya?
Wato ba dakatarwa ta kar a yi shi gaba ɗaya ba, dakatarwa don a duba kurakuɗi. Yanzu in ka kula ai kuwa gudun shirin yake, saboda ba shi da tsari shirin. Shi su kansu ma yanzu ɓangaren da suke cewa suna so a yi ɗin, su da kansu suna nesanta kansu da shirin. Tsarin ne idan aka warware shirin aka ƙya, ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine, a nan fa kuɗin za su ƙare. Ba wai ciyawa da ruwa ba, mu abinda muke bukata ciyawa da ruwa a sama wa dabba.
Inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda, an yi bayanin cewar za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da komai a cikin wannan shirin.
Ciyawar ma ita ce daga baya, gine-ginen za a fara. To wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so? Inda gini ne wallahi da ba iso Najeriya ba. Kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba, yana nema inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa, da tafiya yake da yanzu ya kai ƙarshen bangon duniya. Mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi, wallahi akwai wani zama da muke da Dr. Amin Long senator, yanzu senate president a 2015, lokacin zaben 2015, gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiya, wallahi kuɗi kaɗan za a ware. Mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban ƙasa mai girma, san da yake PTF ai akwai ƙungiyar da ya ba aiki a zo a makiyaya burtuloli da ruwa, a ɗauko wannan program ɗin mana, ba wannan da aka tsara ma ya karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya sai aka zo. Wallahi ina faɗa muku, idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar kiwo ma gaba ɗaya, kuma an ruguza arewa. Kullun abin da nake faɗi, gwamnonin arewa su ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora musu a mai da ɗan jaki dukiya.
Garus Gwalalo, idan muka ɗauki misali da jihar ku ta Benue inda kai jagoranci Meti Adda a wurin, a baya gwamnan jihar Benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya, me suna abin ne?
yace open and grazing
yawa ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan yawa to wannan dokar da gwamnatin Benue Otome Ullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na Ruga settlement domin a wancan dokar gwamnatin Benue da Taraba in ban manta ba ba su son su ga cewa makiyaya suna kai komo domin wannan kai koman a tunanin su shike haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoma to wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari ita ma ta kullo da shirin Ruga settlement ita ma tana son ta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan gurin ana son a tsugunar da su wuri daya idan har kun aminta da shirin Ruga na gwamnatin tarayya menene sa kuke adawa da shirin and to open grazing na gwamnatin jihar Benue
ai akwai matsala ni a Benue nake wannan anti open grazing da gwamnati ya kawo ai ba wai magana anti open grazing ya kawo ba koran fulani yayi gaba ɗaya kawai
a wannan zargi ne
a to ani ina wajen ne ya fi karfin zargi tunda yanzu hakan na ba wani ba fulatani a Benue
ni a lokacin na ya magana da mai magana da yawun gwamnatin jihar Benue ya gaya min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuma fulani da wato ana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki badi tsakanin su da makiyaya da manoma to wannan dokar tana son ta tsugo da su rike ne irin wannan Ruga su na gwamnatin tarayya
babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din ai mun mun magana da shi a Radio Najeriya satin da ya wuce ma magana ma waya tsugunar da fulani a Benue state babu shi don babu ba fulatani gwamnan a matsayin sa shi ba sa wani ba fulatani ne mai kiwo ma gaba daya wajen ba wai magana kolo bane kaza kaza ya fada yake su ba kaman ya nuna kaman ba yan Najeriya mun rubuta a rubuce mun ba SS mun ba police mun ba mutane a lokacin ai visiting wannan lord din nan mu ma yan kasa ne a ai sai ka waje a ce kai kai sai kai wani abu sai dai ka tafi dole ne gwamnatin nan kuma ba ta visiting wannan lord din ba to ai ma'anan wannan riga din da ake nunawa din nan in ga kai sanata zai riga din ta fita daban tunda riga ce daga gwamnati ne ba mu ganta ba tukun akwai state wanda zuke za su yi a bas state din azu amma mu ma'anar kaman na Benue ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarin sa baya son wani ba fulatani ne kwata kwata kata kawai a Benue abun da ya nuna
shi gwamnati autom bai kira sunan ba kuma ce shi makiya yake magana ba fulani ba
to ai mun gaba daya fulani ni ai ba fulatani ni kaina zai da ka kai min hari ina da shanu a gari to ka gani ni mai na kiwa amma ni ba ni da shanu amma zai da ka kore ni a cikin Benue saboda ina magana akan fulani
wani ne kore ka
shi gwamnati autom din
ka da shaida kan haka
mun je kotu so 36 kotu so 36 muka je ni din nan kotu so 36 muka je
honorable Khalil Muhammad Bello yanzu gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ya ce zai fara ma tada bikin wannan shirin a jihar Ruga City mai din kuma na san akwai mambobin kungiyar kamar su yawa a jihar Kano me zaka ce akan wannan
wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kawai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi sai ka ce wani dan gudun hijira a ƙasar aihuwarsa mu shine bamu gamsu da shi ba amma ko shi gwamnan Kano a lokacin da ya taɓa cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano su yi kiwo magana ce wato ta kishi amma ina abin da za su ci a Kanan
ko ta siyasa ko
ni ba zan ce siyasa ba dai amma watakila shi yana kishi ai shi shugaba ne na kungiyar abin nan Capital Hula Creation Najeriya shine shugabanta tunda ita ta duniya ne so kishi ne amma maganar ita ce idan yara unguwa duka kace su zo unguwa gidanka su ci abinci ka tada na musu abincin idan yace makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'ummar su idan shi gwamnan zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kare dauke irin na gwamnatin tarayya na gine-gine
madalla to a cigaban wannan muhara a mako goben Allah ya kai mu za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnonin arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu fulani duk waɗannan matsaloli da suke fuskanta har ma da janyo musu walakancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya haka zalika kuma za ku je da yakin mutunta shanu a wasu ƙasashen duniya kamar Burtaniya da Indiya da abin da ya sa fulani Najeriya suke mamakin yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu ba da bayan haka kuma shin ko ka san ko jarkar ruwa nawa saniya take sha a kowace rana sai a jira mu makon gobe domin a ji wannan bayanan yanzu muna so mu gode su bakin namu wannan rubutu Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo sannan da shi wakilin namu Hassan Mai Nakana da ya shirya muhawara na Abuja a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington a huta lafiya
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Bamance da ku ba Hausawa, bamance da ku ba Hausawa.